Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. Sai kuma shafin mu na Facebook Live a yanzu haka da za a iya jin mu kai tsaye ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji, Safinatu Sa'adu Sodangi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kamara.
Masu sauraro, a yau Juma'a 9 ga watan Disamba shekarar 2016 za mu yi magana ne game da al'adu da kuma nishadi kamar yadda aka saba.
To haka yake Maryam, inda zamu tattauna game da tarihi ko kuma gidan tarihin bakakken fata Amurka wanda aka kafa a nan Amurka, wanda ita kanta abokiyar aikin tamu Maryam ta samu ziyara gani da ido.
Kun dai sande mutanen na Amurka bakake mutane ne da suka juri zamanin bauta, suka yi fafutukar samun ƴancin su a yakin basasan kasar, kuma har da na ba ma nasu ƴancin ba ma har da na wasu ma suka juri zamanin da ake wariyar launin fata. Kai mutanen ne da sun ga haza a cikin kasar nan ne. Wannan ginin da muka je an dauki kusan shekara 13 tun sadda majalisa ta bada izinin a gina shi, sai da dauki kusan shekara 13 kafin aka gama shi.
A bangaren nishadantarwa mun tattauna ne da dan wasan kwaikwayon nan daushe.
Wata rana dai kwatsam Ibro sun dawo daga tafiya, sai ya zo gidan wannan wasan yawo. Ya ganni, ya kira na ya tambaye ni ya sunanka, na gaya masa a wace unguwa kake ci to gobe da safe ka zo ka same ni a gida. Allah cikin ikon sa gari na wayewa ne sammako na je gidan Ibro na gaida shi, yace na ga diramar ka, saboda haka kana kokari.
Akwai amsoshin ku daga Facebook da Twitter da muka muku. Ku dai kawai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
To a shafin namu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa me kuka fahimta da amfanin kafa gidan tarihi don adana bayanai da kayayyakin tarihin magabatan mu.
Sakon farko daga Akilu Ishiyawa Zangon Daura yace yau da gobe hakika tarihi abu ne mai kyau da muhimmanci, musamman tarihin manyan magabata wato annabawa da sahabbai da manyan salihan bayi. Kana karanta tarihin su, imaninka da iliminka na karuwa, kuma kwakwalwarka na kara budewa, ga kuma yawan lada ana rubuta maka.
Sai Adamu Ingul da Barno yace yau da gobe kafa gidan tarihi abu ne mai kyau da tarihi, saboda sai da gidan tarihi na baya za su san asalin su da kuma sanin tarihin shugabannin da suka gabata. Alal misali a Bauchi, gidan tarihin marigayi sa Abubakar Tafawa Balewa a birnin Maiduguri, kuma akwai kayayyakin tarihin Mai Rabe da kuma wuraren yawon bude ido na Sanda Kyarimizu.
Sai kuma Nasiru Kainuwa Hadeja Albani yace kafa gidan tarihi abu ne mai kyawun gaske, domin yana taimakawa wajen samun tarihin mutanen da ya kamata mu koyi da halayensu, saboda sun sadaukar da rayuwarsu domin al'umma su ji dadi.
Sai Bagu da Haruna yace yau da gobe ikon Allah, adana gidan tarihi a kowace ƙasa yana da amfani ƙwarai da gaske, saboda zai tunawa al'ummar duniya suna da jin aiki a gaban su, kuma zai dinga jin hankulan al'umma akan su dinga jin tsoron Allah, saboda komai tadewa sai zama tarihi a cikin wannan duniya tamu.
Sai kuma Fatima Ahmed India Gashuwa tace tabbas yau da gobe ikon Allah, muna goyen bayan kafa gidajen tarihi domin aje bayanai ko kuma kayayyakin tarihin magabatan mu. To sai mu ce yayi daidai domin tuna baya shine roko, in ji masu iya magana.
Sai Lamaran Idris yace abinda na fahimta game da amfanin kafa gidan tarihi don adana bayanai da kuma kayayyakin tarihin magabata, yana taimakawa wajen ilmantarwa, nishadantarwa da kuma samar da kudaden shiga.
Sai kuma Abba Sa'ad Mahuta yace yau da gobe rashin gidajen adana kayan tarihi shine silar tabarbarewar al'adar mu musamman a arewacin kasa ta Najeriya. Don haka gina irin waɗannan gidajen yana da matukar muhimmanci ga al'umma.
Sai Rabi'u Nuhu Nabuka yace yau da gobe tabbas tarihi wani ilimi ne mai muhimmancin gaske ga rayuwar dan Adam, domin in babu tarihi ai babu yadda za a yi mutum ya san shi ko wane ne. Saboda haka lalle tarihi ba abun wasa bane ga rayuwar bil'adama a tawa fahimtar.
Sai Bashir Kabir yace assalam, shi dai tarihi yana taimakon al'umma domin su san asalin su. In babu tarihi to kana iya mancewa da asalinka da kuma kabilarka da al'adarka.
Sai Aliyu Jibo yace ai kayan tarihi suna da muhimmanci sosai domin akwai ababen da za a yi ta yi wa mutum kwatanci amma ba zai gane ba har sai ya gani a zahiri. Don haka ba da tsaro da kulawa wajen kare gidajen adana kayan tarihi abu ne mai kyau.
Sai Hawwa Ahmad Bajoga tace salam yau da gobe. Hakika samar da gurare na musamman don adana kayayyakin tarihi haka wani abu ne mai muhimmanci ga waɗanda za su zo a baya. Maimakon su gani a rubuce su karanta sai su ganshi zahiri ba faɗa ba.
Sai Malam Maina Muduwa yace salam yau da gobe. Hakika a ci gaba da kafa gidajen ajiye ajiye domin yana da matukar muhimmanci.
Sai kuma idan muka leka shafin mu na Twitter @chaza_ibrahim yace adana kayan tarihi yana da matukar amfani domin idan babu tarihi mutum ba zai san asalin sa ba balle ya san waye shi.
Sai @sadiq_belal yace yau da gobe ni abinda na fahimta game da gidan tarihi shine wani wuri na musamman wanda ake kebe shi don adana wasu kaya na iyaye da kakanni.
Sai daga ƙarshe @kebashir yace kafa gidan tarihi tamkar madubi ne na al'umma domin su duba asalin su da kabilar su da kuma al'adar su. To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
Yanzu kuma sai a biyo mu a nan ɗakin shirye-shiryen namu ta danjin bakin Maryam Bugaje akan gidan tarihin da ta ziyarta.
Eh, haka yake, kan zamu ji ta bakin ta. Malama Maryam, ina kika je ne ran nan da muka ce kin je kalato mana wani abu saboda yau da gobe wata rana?
Ai Usman, yanzu kana so ka je wurin nan ko babu sai kowa tikiti suke bayarwa, tikitin duk sun kare. Sai shekara.
Sai kai bukin he shekara.
Ni da girma na samu na watan Maris shekara mai zuwa. Nan da wata, nan da wata hudu.
Wannan shigar da kika yi kin samu kin shiga ne albarkacin aiki.
Aiki wallahi kuma alhamdulillah.
To Maryam, wannan wuri da aka yi da farko dai yaya aka yi sannan da ku shiga da me kika gani ba mutum.
To kun dai san dai mutanen nan Amurka bakaƙe mutane ne da suka juri zamanin bauta suka yi fafutukar samun ƴancin su a yakin basasan kasar kuma har da na ba ma nasu ƴancin ba ma har da na wasu ma suka juri zamanin da ake wariyar launin fata. Kai mutanen ne da sun ga haza a cikin kasar nan ne. Wannan ginin da muka je an dauki kusan shekara 13 tun sadda majalisa ta bada izinin a gina shi sai da dauki kusan shekara 13 kafin aka gama shi. Kuma wanda ya mai taswiran wani dan Ghana ne, asalin Ghana, David Ajayi. Yanda kaga wajen ginin yayi wani irin hawa uku haka ɗin nan gare kaman wani kai haka. To sun so su siffan kaman gamu haka. Sun so su siffan ta gini yayi kaman kambin Yarbawa. Kuma banda haka sun yanda ya kuma dan ya tashi ya miƙe suna so ya nuna kaman hannu ya daga kaman addu'a da nuna mutanen ne da suka sha wuya suka shafa ma kasar kuma irin yar su dai siffanta wannan.
Eh to tun san kafin ki ci gaba dan abinda na kalla na tarihin shi wanda yayi wannan taswira shi David Ajayi din nan bayarabe ne amma dan asalin kasar Ghana ne kuma an haife shi a Tanzania. Yawa yayi yawace saboda babansa diplomat ne, wato diplomat ana nufin yawon irin ofishin jakadanci, aikin ofishin jakadanci ne, irin jakadu ne ko jakada da ake cewa. To shi sa ya je sannan ya shiga Ingila yana shekara 9 ne sannan ana kiran shi Ghanaian British. Yawa wato dan Ghana ne amma dan Burtaniya ne mai asali da Ghana. Saboda haka bakin Bature ne shi ma.
To Allah gaskiya Allah ya bashi basira kamar na ko.
Sannan kuma kin san wani abu da zan ƙara wa mutane wanda wannan na karanta ne wannan ginin gaba ɗaya da wannan zayyana da wannan taswira dala Amurka miliyan 500.
Jam Allah. Ya ci kuɗi.
Ya ci kuɗi da ba mu muka yi taswira.
Kuna dai ba kaɗan nawa kenan a naira?
A'a ban san faɗa saboda kar jinin mutane ya buga.
gaskiya kam da ya ci kudin sa dai gaskiya ci kudin sa don hawa hudu ne a cikin wannan ginin ya faro daga hawa na karkashin kasa shine basement
godan karkashin kasa
zai inda suka tsara shi yabdan ya bada labari bi da bi ana so ka faro shi in ka je ziyarar wannan gurin adana kayan tarihi ana so ka faro tun daga wannan shi hawan na kasa shi wannan hawan na kasa kana shiga zaka ga duru ne da irin ne da kuma a mammatse suna so su nuna yanda ka san
eh
a tatakure da jirage da ya dauko bayi a zamanin da
ina fahimce ki kamar kenan kasan shine kaman irin jiragen ruwa da suka kawo su kenan
jiragen ruwa da suka kawo su ga hoto mai mun sa wannan masu saurara za su iya gani za haka ake dauko su an tunkushe su guri guda ba na suke kashi na suke fitsari to wallahi wasu ma haka
wanda yake sha wuya
ga labarin iri shi Dr. Franklin shi mai jagora ya nuna mana yana ba mu labari din nan yake cewa wasu ma gwamma cewa suke
baki ne ko bature ne
baki ne shi ma ai yana ba mu labari ya san yayi diddigi ya gano asalin sa tun zuwa kakansa shi ma wanda aka dauko shike ba da labari abubuwan yanda tsarin dakin adana kayan tarihi yake
akwai maganan da kike yi na cewa hawa banda na kasa a cucu sai kuma hawa mai da shi
Ibrahim gama baka labarin na kasan nan da shine mai tashin hankali wallaga kuma sun aji an nuna irin wani katako wani jirgi dai na asalin jirgin dauko da aka dauko bayi a musu akwai wani wani da wannan sun sa shi a cikin dan gilashi haka ina kana iya gani ga wasu ankwa nan da aka sa su wannan kai gurin dai
wannan maryan ya wuce ankwa sai dai mari
ai Usman da Safina in ka shiga gurin hankalinka sai ya tashi zaka ji hadda riya da irin mutane da wannan aka dauko na tarihi da ke suke ake dan bada labari wai wasu gwamma cewa suke su fada cikin teku su mutu da su rayu a cikin wannan jirgin da saboda nan aka amammatsa suke su mutu wasu suna mutuwa nan suke kashi nan suke bitsari ba walwala to dai mutanen nan dai sun wahala dai kuma da fil azalfi kafin a fara dauko bayi daga Afirka ka san bauta kowa ana iya bautar da shi amma ba mai da
fari ne ko kai wani ne ko wani kala ne kai
to amma ba a braida bautarwa bakin abin bakin fata ba sai da aka fara dauko su zuwa Amurka lokacin ka san turawa suka samu wannan shiyar suna so su menene economic development
wato sai ka ciyar da tattalin arzikin
su sai sa aka mafarin aka ta dibo mutane aka ta dibo mutane kuma an ko ne ta fi da na karanta shi ma na tambaye shi Dr. Franklin din a cikin bayan da aka dibo yawanci ka san su na dauko ba dauko mu daga shiyar mu ba yawanci duk wanda suke bakin teku wanda suke bakin teku din
nan wuraren garuruwan Yarbawa da Yamurai haka
amma can ba a musamman da Yarbawa kam gaskiya
shi sa ma ina ga taswira aka yi ta tana da nasaba da wani kambi na Yarbawa
kuma banda haka ma Amurka a yanzu in suka je suka yi wannan test din nan da a gano asalin ka yawanci zaka gani su ana ce musu yawanci su sun to ne daga Najeriya ma ni na hade da mutane kala masu
kenan bakajin Amurka dai da yawan su daga Najeriya ne
to amma dai zaka ni su Najeriya a ce musu kashi a cikin jinin su kashi 40 ko 30 na jinin su na Najeriya ne sauran zaka daddai kadan kadan ne
To
an ce akwai cikin su akwai cikin wanda aka kwaso cikin bayi akwai kashi 20 cikin 100 musulmai ne
eh kaman wannan da muka yi magana shi dazu da ke tarihi wannan yaro Mahmud amma su ba haka kin ga suke fada ba na ji kin fadi wani suna ne ni na ce yaro Mahmud kin fadi wani suna
Safina ban bata labarin ba masu sauraro wani bawan Allah malami na a jami'a yake bani labari farkon da ya hada da ni yake ce ya gane Bahaushe ya zo same ni yake to ai ya je yayi ya binciko tushen sa ya gano cewa wani kakansa ya gano har kakansa wanda aka dauko daga matsayin bayi bawa daga Africa ya gano shi sunan shi kuma yaro Muhammad aka maida shi amma sunan shi asalin shi dai sunan shi Muhammad yaro yace kuma ya gano cewa yaro da Hausa ne to kuma ya ji dadin gani na Bahaushe ni ce Bahaushe ta farko da ya fara haduwa da ita kuma abin al'ajabi abin ko da yake ba ba alaji bai zance ba in kika ga hoton ka ga hotel na nuna maka ai Usman wallahi wannan
kama da wannan
sai kama ka san jinin sa ne
dan teaser da dan lofi din sa da kaya haka
in insha Allah zan ma sa masu sauraro ku sa ido ku gani zamu sa hotel shi nashi da
kaman masu gani ta Facebook live
ta Facebook ku biyo mu a Facebook live mu ku gani sai da aka wuce wannan hawan nan na kasan nan na tarihin yanda aka bautar da mutane yadda kuma wannan sai kuma muka ci gaba zuwa wani wuri sai da aka farkon da aka samu Amurka ta samu entry ta daga Britania Thomas Jefferson yace I all men are created equal lokacin suka
dik an halice shi da
eh declaration of independence din suke nan ko ayin declare ya ce wannan all men are created equal duka ma wannan amma banda bayi kenan amma mutumin nan a rayuwarsa ya tara bayi kusan sama da 600 kuma har ya mutu bai taba yantar da ko guda ba ayin shi ma bayi su bayi da haifa da bayi akwai su aka ci gaba da kuma nuna guri yadda suka yi wa fafutuka aka yi zo aka yi yakin basasan kasar suka sami yancin su aka kuma wuce bacin da suka sami yancin su aka maido musu da yancin su aka kuma koma Jim Crow wani lokacin aka sa rika sa wasu dokoki da zai rika toye musu haƙin su aka fara kuma wariyar launin fata sosai segregation sai ku ƙara gaba hawa na uku shine yadda suka rayu a segregation
wato maganar wariyar sawa da wariyar launin fata
wannan duka suka haye aka haye sama kuma sai ko zo lokacin civil rights movement lokacin su Martin Luther King da suka tafafata kan samun yancin su
wato kare yanci da
wannan in the 50s 60s shi ma abin da ya jawo wannan bayan wani bawan Allah wani yaro da ya je south kudancin kasar kudancin kasar daga Chicago ya je ga ziyarar kakarsa daga zuwa ko ya ga wata baturiya ya ga irin yayi mata magana ne to dan yayi mata magana lokacin south kudancin kasar ana
wajen tafi zafi
tafi zafi dan koya ma ita baturiyar magana shi mijin baturiyar da wani dan uwanta da dar suka bi shi har gida suka dauke suka je suka mai kisan gilla ma ita mahaifiyar yaron take wannan da aka gano gawan take ta bari ka san sai da aka yi menene zama funeral din shi binnewan shi take ta rufe gawan ta ce tana son duniya kowa ya gani abin da aka madanta wannan ma ya ƙara ingiza wannan civil rights movement din
maganan
fafutuka ha suka samu yancin su to aka ƙara sama hawa dai na ƙarshe zai zo dai yanda suka samu yanda suka rayu har suka zo shi dai wannan exhibition din ko
wato nuna-nunan kayan
tarihi ya ƙara an ƙare shi akan Obama so yanda suka yi fafutuka har suka samu
baƙin shugaban kasa
abin tarihi
ne sosai to saboda haka wannan wuri na da muhimmanci sosai kamar yadda shahararren mai waƙen kasidar Amurka baƙaƙe marigayi Langston Hughes yace ya bayyana a cikin wata kasidar sa yake cewa ni ma fa ba Amurke ne saboda haka wannan wuri yana da muhimmanci kwarai dan ba wai an yi shi bane domin Amurkawa baƙaƙe kawai ba a'a na Amurkawa ne gaba daya waɗanda suka hada hannu kuma suka kafa wannan ɗakin tarihi sun yi ne domin su isar da sako ko kuma jaddada cewa tarihin Amurkawa baƙaƙe tarihin Amurka ne mai muhimmanci idan kuma ana so a gane tarihin kasar to dole sai an hada da tarihin Amurkawa baƙaƙe domin samun cikakken fahimtar kafur wannan babban kasar amma fa mutanen na fasin adana kaya ba wasu abubuwa shekaru daruruwa
kin ma tuna mun yanzu kin ga a Kano muna da gidan dan Hausa muna da wane ne a museum muna da waye museum a Kaduna muna
gidan dan mama
yawanci in kika je mutanen mu ba a tallata abun mutanen mu ba sa fadawa duniya mutanen mu ba su sa shi a tarihin makaranta ba mutane ba su sa inda ma yaran mu za su so su je su ga irin wannan wuraren ba to irin wannan abubuwan ya kamata mu koyi dan irin
wallahi kam wallahi
yanzu a nan Amurka in ka shigo a cikin Washington DC museum na wace ni kaina da yara yanzu
na je
tarihin Amurkawa wanda suke yan asalin native americans na wato ainihin indian yawan daji da ake cewa na Amurka din nan mun je na adana kayan tarihi banda na jiragen sama banda na wane ne ga su nan da yawa
ni ma kaina fa ba taba zuwa daki adana any museum a Nigeria ba amma ma san akwai su ma ba
amma a can gida Maryam a can gida muna da ministries ai muna da ministries na art and culture kuma ba su taimakawa ba su wayar da kai ba su nuna mutane amfanin
rhetoric question nake so don't go into conclusion mu wai shin ba muna da gidan tarihi bane mu a ta irin Ministry of Culture Art and Tourism wai ne suke nene to kinga yanzu misali kamar yanda ake fada din in aka ce rhetoric irin tambayar da bata da ansa shin me suke yi ba ana nufin ba sa komai ba ko abin da ake nufi shine me suke gaya wa mutane eh Safinatu yawa saboda in ba su fada ba waye zai sani wannan tambaya baka san ansa ba ya zakai da wannan
yanayin ni ne kamar kake cewa akwai wannan arewa house na so zuwa na san da shi amma dai ba kamar
ta hanyar gidan kuma ake wucewa
ban taba haka inje da kai na wurin nan ba haka ban ma san me ake na san dai ko a ce akwai kayan sauraron ne ko
duka akwai na sutar da zaki ga rigunan sa wandunan sa rawanin da yasa da kuma abubuwa da yawa wanda yake karkashin jami'ar Amadu Bello ta Zaria kenan wanda zaki ga lokaci mukan kira masana tarihi a wurin mukan dan tattauna da su wani lokuta a cikin shirin shi
insha Allah the next time dai na samu dama
yawa a samu alika
insha Allah yadda
to yanzu bari mu je ga yawa yanzu bari mu je ga Mustafa Nasiru
Batsari Mustafa Nasiru Batsari yayo mana tsaraba da wani dan wasan kwaikwayo
wato afade idan na gauna kan kujerar tukin mota na samu na dafe su tiyari ne masa rubun ajili sai ni sati na ba tare da na kimta ido ko na ji bacci ba sai da ga rana haka dan gadi wato asabe
ina tuka
ina kara da mi dan mutumin da zama shugaban kasa na Nigeria babu wanda ban tuka shi ba ni na tuka shi tun daga kan Sardauna abinda ita ho kan Yakubu Gawa imirgino ita ho kan Shagari imirgino ya taho kan General Murtala Ramatu Mahama zuwa kan baban gida
to assalamu alaikum masu saurare sunana Rabi Ibrahim wanda ake min lakabi da Daushe a cikin fina-finan Hausa
da farko ka ba mu takaitaccen tarihin ka mana
to takaitaccen tarihi na ni dai an haife ni a cikin jihar Kano cikin wata karamar hukuma da ake mata lakabi da Ajingi so bayan an haife ni ina aji hudu na primary harkar aiki ta juya wato mahaifi na ya taso daga nan zuwa garin Wudul wadda daman muna da family da komai anan to anan nazo na karasa karatun primary na kuma nan nayi shiga makarantar secondary wato Wudul Government Teachers College ta garin Wudul wacce ita ce University KUT a yanzu karantar horon malamai bayan na kammala na dan zauna gida na dan fara harkar kasuwanci daga nan sai na sake sha'awar na sake komawa ƙarin karatu inda na je Gumal na karantu wato harkar bangaren zanen gidaje daga nan na dawo na zo na ce to bari na tsaya na tsinduma cikin harkar kasuwanci to ina harkar kasuwanci na kan sayya duka haka da shaddoji a wannan lokaci ina saidawa har nakan yi tafiye-tafiye zuwa jihohin arewacin Najeriya irin su Yola Bauchi wato irin su Maiduguri Damaturu Taraba a wannan lokaci to da na dawo ina nan Allah cikin ikon sa sai na fara sha'awar na bada gudunmawa a cikin harkar Hausa na kallon fina-finan Ibro da su yautai a wancan lokaci su kulu su katakora su dan wanzan sai nace to bari na shiga wata kungiya dan ta zame min kaman wato nan ne zan fara daukar darasi inda na zauna da wani ana ce mai Haruna Soko da wani Awwalu wani dan Zaria da kuma wani Abdul Kadir mutumin Wudul sune shugabanni na a wannan lokaci kuma muna nan Allah cikin ikon sa har wata rana dai kwatsam Ibro sun dawo daga tafiya sai yazo gidan wannan wasan yawo ya ganni yayi kira na ya tambaye ni ya sunanka na gaya masa a wace unguwa kake ci to gobe da safe ka zo ka same ni a gida so Allah cikin ikon sa gari na wayewa ne sammako na je gidan Ibro na gaida shi yace na ga diramar ka saboda haka kana kokari ina so gobe ka zo kungiyata ka zauna tare da ni
wato a gidan wasa kuka fara haduwa da Ibro
a gidan wasa muka fara haduwa da muryan ma haka misalin karfe 5 da 'yan mintuna sun dawo daga Niger sai yazo gidan wannan diramar kallon wasa so da aka a matsayin sa na wanda yake tauraro kuma yana yake babba shugaba da na ganshi ma dai sai da gaba na ya dan hadi saboda bai taba gani na ba abin yayi min kwarjini so sai ya kira wani yace na tsugunna na gaida shi yace ya sunanka nace Rabiu a ina kake nace a gidan Mallam Ibrahim Amsa yace mahaifinka ne nace yace to gobe da safe ka san gidana nace eh na sani nan bakin kasuwa Udile ce to kazo ka same ni.
Yanzu kaman kimanin shekaru nawa kenan da haduwarka da Ibro?
Eh, gaskiya daga haduwata da Ibro zuwa yau za a kai kimanin shekara 17 zuwa 18.
Mu dan kuma baya kadan shi wannan daushe ina ka same shi?
To wannan suna daushe na samo shi ne a wata tafiya da mukai. Muka je Bauchi
a cikin harkar wasan,
cikin harkar wasa muka je wasan kwaikwayo haka da ƴan ƙoroso. To a lokacin nan nakan fito a drama ni kaina dai ban san kaina ba, haka zan yi ta ƴan dabaru dai ƴan kallo dai aga an samu an nishadantar da su. To akwai wani sakataren tafiya sai ya ce to gaskiya mu mun gaji a zo gari ba a san ka ba, ana cewa wannan waye wannan waye, so da haka kowanne dan wasa yau yi kawai ya ba mu suna ko mu sa masa suna. Mutanen mu suka yi ta bada suna a lokacin akwai wani bandaro, akwai wani manjagara, akwai shantu. Sai na tsaya nayi ta nazarin sunan da babu mai wannan suna industry, sai nace to ni kuwa ko na sa daushe ne, tunda daushen na ai daushen goro ko tsofaffi in za su ce a kawo goro a kawo musu daushe, saboda komai kankanta sakaci zaka gamsu. Sai nace to ni dai a rubuta min daushe. To wallahi a misau na fara anan na kirkiro wannan suna, aka rubuta shi a allan gidan sinima din a da wannan yazo ai ga wani ai ga wani ma daushe, wane ne wannan.
To daushe yanzu ya kaji ya kake daukarka a harkar wannan al'amari?
To hakikanin gaskiya ni dai ina daukar kaina dan wasa, dan ban taba daukar kaina cewar na kai wani ko na fice wani ba, ina daukar kaina kawai dan wasan Hausa wanda yake wasan kwaikwayo kuma yake nishadantar da al'umma, kuma daidai gwargwado mutane suna fahimta, wasu su fahimta wasu kuma ba za su fahimta ba, to amma mafi akasarin waɗanda suke fahimtar sune mafi rinjaye. Kuma ina kallon kaina kullun a wanda ya zauna a ƙarƙashin wanda shine uwa uba a masana'antar nan, Alhaji Ibro mai gidana ne, kuma ina alfahari da shi, kuma ina yi masa addu'a tun daga ran da ya rasu, ban taba tashi ban tuna shi ba, kuma ban taba kwanciya bacci ban tuna shi, ne masa addu'a.
Amma ina so in kawo ga wannan gabar, yanzu kana harkar wasan nan ba tare da babban aminin ka ba a cikin harkar fina-finai, kuma kamar yadda ka faɗa mai gidanka, ya kake ji yanzu?
To ka san wani lokaci Hausawa suna cewa wai a rashin uwa ake yin uwar daki, so a hakikanin gaskiya ba wai ni ba, duk dan wasan da yake wasa yake drama da Ibro sai ya amfana wani abu, sai ya ƙare da wani abu a wajensu, saboda shi ne idan an zo zai ce yi kaza, ko kuma idan na shaƙe ka shaƙe ni, director yana tsaye camera tana kan ku, amma ba za a ji lokacin da yake rada ma ba, mare ni shaƙe ni zan yi kaza kai ma yi kaza, to yana yin wannan. To daga lokacin da Allah Ubangiji ya dauke mana shi, dole mu yi hakuri, katanga ce wacce ta fadi ba wadda, ba mu da gurbin cike ta, wallahi ba mu da bulan cike ta, shi kadai ya iya abin da ya iya, mun rasa shi har abada, so da haka kawai ana yi. Akwai abokanan aiki wadda ana aiki da su, kuma daidai gwargwado ƴan kallo suna kalla, kuma muna jin dadi, kuma ba mu da wata matsala da su. Misali in ka dauka a yanzu kamar Bosho, muna aiki kuma bai da wani problem, tunda shi mutum ne wanda zaka ga dance dattijo ne, tunda ya fi ni shekaru, ya kusa haifa ta, so da haka muna aiki da shi, bai da wata matsala. Misali kaman su Alasan Kwalli, kaga duk ana aiki, su Shewa Sankana nan duk suna yin comedy nan yanzu, muna yi bisa ba mu da wancan gurbin, ba kuma ba mu da yanda zamu.
Allah cikin sunan kana ganin har yanzu dai ba a mai gurbin marigayi Ibro,
ba za a mai ba, ba a mai ba, kuma ba za a mai ba. Allah zai iya kawo wani zuwa wani lokaci ya daukaka shi, tunda Allah ne yake daukakawa, ya daukaka. Amma comedin ai maka irin na Ibran, ai maka dariya irin dariyar comedin, ai maka kuka irin kukan comedin, duk abin da yake ga ya dace da shi, shi kadai ne ya iya kayan sa. Kuma ita kanta masana'antar film industry tana fada aje ayi kaza dan babu shi, aje ayi kaza ban, in muka je aiki ya rikice, sai kaga producer ya ji gumi ya tuna ina ma Ibro nana, muna yi. So haka dai muke tai, ana tai. Misali kuma dukkan ƴan wasansa suna nan, Cinnaka bayan rasuwar Ibro muna ganin ga Cinnaka shi ma muna yi, duk dai ana tare shi ma, Allah ya dauke shi. So akwai su Bawa Mai Kanwa, akwai su Dabalo, akwai su Bawo, akwai su Sai Du'ai, akwai su Guga, wanda duk ana tare kuma ana yi, kuma duniya tana kallo, kuma duk ana jin su. Sai dai wancan gurbin na Ibran, dan Ibran an rasa, dan duk dan kallo idan yana kallon comedy, idan ya nishadanta in ya kure ya je makura, sai ya ce kai dan ma Ibro bayyana.
To Allah ya sa mu dace
kuma
Allah ya sa mu
imani.
Eh to Rabi Ibrahim kenan daushe kenan wanda aka fi sani a cikin wasannin kwaikwayo na Hausa musamman na bandariya wanda wakilinmu ya tattauna da shi a wato Mustafa Nasiru Batsari. To ga wani sako daga cikin shafin mu na Facebook Live
ko follow mu
yanzu haka muna godiya. Yace inaje yana cewa ne kaman ko a kira masa dau yace salam shirye-shiryen ku sun yi kyau.
A zauta Zainab Magaji.
Eh oh mace ce magaji tace da za a taimaka Halima a dan kira ta sai gaisa ko
Allah sarki da masu sauraro ana iya tuntubar mu ta shafin mu na voahouse.com dan jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata
duka nan shirin ya kammala a madadin
Maryam Bashir Bugaji Safinatu Sada Sodengi
Daniel Brown shine ya bada umarni sai injiniyan mu Neo da kuma ni Usman Ahmad Kabara a madadin Jarmai da ya hada mu a Facebook Live nake cewa mu zama lafiya daga birnin Washington DC yau da gobe shirin su voa ba sai na ba mas wasn't